Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah masauraro barkanmu da wannan lokaci da kuma saki haduwa da ku a cikin wannan shiri na tambayoyi da amsoshi wannan kuma shine shirin mu kashi na 15 a yau 27 ga watan 2 shekara ta 2024 muna yi wa associate prof barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da yamma barkanmu da saki kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi musamman na iyayenmu mata da matsaloli na iyalai da zamantakewa Allah ya bamu nasara ya bamu dacewa na'am
ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko yake cewa Allah gafarta malin ya fara soyayya da wata budurwa kuma yana tunanin zai aure ta to amma kafin abin yayi nisa sai ya ji labarin cewa mahaifiyar yarinyar ba ta zaman aure a halin yanzu shi kanshi mahaifin yarinyar baya tare da uwar yarinyar kuma ita yarinyar kullun tana tare da maman tata to shine yake tunanin kada ta dauki halinta yake nema a bashi shawara
to bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa bat yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan fili mai albarka na amsoshin tambayoyi da kuma ba iyaye mata ma'aurata shawarwari dangane da yadda za su inganta zamantakewar su na aure hakikanin gaskiya wannan tambaya ce wacce take mai muhimmanci kwarai iyaye suna da tasiri duk wanda zai yi aure to akwai bukatar ya binciki dabi'a da halin iyayen matan da zai aura bana mantawa wani daga cikin malamai yana faɗa cewa duk wanda zai auri mace to ya bincika ya ga mahaifanta suna zuwa sallar jami'i suna kiyamul laili har kiyamul laili ya tambaya suna yin azumi litinin alhamis a gidansu suna ibada suna bin Allah saboda dukkan wani wanda yake zama da mutum to yana tasirantuwa galiban da shi wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi kusan kowane aboki yana koyi ne da abokin shi yana koyi ne da abokin shi to wannan baiwar Allah da ya zama uwarta bata zaman aure uwarta bata zaman aure kuma gashi tana tare da ita zai iya yiwa gaskiya ta dauki dabi'arta a ce daman ai sun gada a gidansu uwarta ba zaman aure take yi ba tana walda ubanta zai iya yiwa kuma gaskiya ba za ta dauki dabi'arta ba wannan ba magana ce wanda za mu iya yankewa kai tsaye mu ce lalle za ta dau dabi'arta ko ba za ta dau dabi'arta ba kai tsaye to amma idan an lura da tarbiyyar yarinyar ka lura da tarbiyyarta ka lura da ainihin wato irin tunaninta da riko da addininta kurin ka aure ta dan wannan ka rufe ido ka dauka cewa ba za ta koyi da uwar ba sai dai kuma akwai matsalar da ake samu iyayen su hana ƴaƴan zaman auren da yawa daga cikin iyaye akwai wanda ba sa barin ƴaƴan su yi zaman aure so amma ni shawarar nake bayarwa a nan na farko dai a shari'a ya halatta ka aure ta don uwarta ba ta zaman aure ba lallai ita ta zama ba za ta yi zaman auren ba ba laifi ba ne a shari'a idan ka aure ta to amma abu na biyu shine kuma ra'ayinka da fahimtarka idan ka fahimci gaskiya za ta yi koyi da uwarta na kin zaman auren nan to kar ka aure ta idan kuma ka yarda da tarbiyyarta da addininta da tsoron Allahnta to za ka iya zuwa ka je ka aure ta kenan dai kana da zaɓi in shawara ta ka nema ka aura ko kar ka aura ni ina baka shawarar ka aure ta din in ka gamsu da tarbiyyarta tunda ni yanzu ban san tarbiyar ta ba, ban san addinin ta, ban san kamewan ta ba. Idan ku baka gamsu da tarbiyar ta ba, akwai shakka to karbur ita. Akwai wata kwantai din tambaya da muka yi da bamu amsa ba, ban sani ba ko zaka iya tuno ta. Tambayar da wani ya wani ne ko baban shi ne yaje zina da
yarsa da kan da budurwar
sa. Yawwa yawwa
dani
haka
bani yaje zina da
da abin nan
budurwar dansa
da budurwar dansa. Yawwa to na karanta cikin fatoyin malamai Allah ya musu rahama cewa irin wannan aure za a iya yin shi kamar misalin baban mutum ne yaje zina da matar shi ma ko da yana cikin aurenta, ko kuma uba yayi zina da yarinya da yana nema. Suna sun kawo ka'ida ta malamai cewa al-haramu la yuharrimu halalan, al-haramu la yuharrimu halala, wato ita haram bata haram ta halal, tunda asali ai halal ne yaron ya aure ta, to amma an aikata haram da ita, to wannan aikata duk abin da aka zo aka aikata haramun da shi bai zai nuna wannan haram din ta zo ta haramta
halal ba,
halal ba. Dan haka ya halatta ai wannan aure idan yaron ya ga yana da ra'ayi, amma in shawara ce ni in shawara zan bayar kar ya aure ta. Duk yadda ubanka yake alaka da ita, mahaifinka yazo yake lalata da ita, to ko ka aure ta zai ci gaba da binta. Allah ya sauke. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa akwai kishi, tana da kishiyoyi da yara a gidan har sun kai 20, to ta ce dan uwar gida zai yi aure sai aka siya masa gida aka ba shi kyauta, shin ya hukuncin wannan kyautar take?
To gaskiya ƴan uwa iyaye ya kamata iyaye su sani cewa uba fa ba shi da haƙƙin ya ware wani a cikin ƴaƴan shi ya masa wata kyauta bai ba wa sauran ƴaƴa ba, duk wata kyauta babbar kyauta. Wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai Allah ya musu rahama. Bai ba daidai bane ya ware wani ɗa daga cikin ƴaƴan shi ya sai masa gida ya ba shi, to sauran ƴaƴan fa guda 20 ba daidai bane, amma ba laifi zai iya ba shi aran gida ya gina gida mai kyau ya ce gashi nan aro ka je ka zauna har zuwa Allah ya sa ka mallaki naka. Wasu iyayen suna yi wancan ya bashi gida, wancan ya bashi gida, amma aro ne a matsayin idan uban ya mutu gida yana cikin gado, kuma kai ma ka riga ka sani gidan ubanka ne ka zauna ba gidanka bane. Hadisin Numan ibn Bashir hadisi sahihi, kamar yadda yazo a riwaya, uba ya ba wa ɗansa kyautar gona, matar shi ta ce da shi ka shaida wa annabi cewa ka ware ɗanka ka ba shi kyauta ta gona, ya ce a yace titi gaje ka gaya mashi, ya je ya samu manzo Allah ya gaya masa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin Muwatta, haka yazo a cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a kulla waladika nahalta, ko wani ɗanka ka ba shi? Yace to ka tashi ka bani guri, ni bana yin shaida akan zalunci. Daga nan malamai suka ce bai halatta ba uba ya ware wani ɗa daga cikin ƴaƴan shi ya masa kyauta, musamman babbar kyauta irin wannan. Amma akwai kyaututtuka ƙanana na sababi, masu sababi, kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa, Allah ya masa rahama, yaro yayi kokari a makaranta ka ware shi kai masa kyauta, wannan kyauta ce hadiya ce bi sabab. Yawwa, ko yaro wataƙila ya maka wani abun nagarta a rayuwa, wani ya maka satar kuɗi, ɗanka ya zo ya ma bayani ya ce baba wane ne fai ɗauke maka, kaga wannan ya yi maka wani abu, sai ka samu wasu miliyoyi sai ka danna masa ka ce ga wannan na maka tukuici saboda nagartarka, ko ka manta ka bar ɗakinka a buɗe da daloli, yaro ya biyo ka da makulli ya ce baba ka manta a makullin ɗakinka ga kuɗinka kuma a fili, wannan ba laifi bane ka samu wani abu mai tsoka ka danna masa saboda motivation ka karfafe shi. Wannan duk kyaututtuka ne da Imam Ahmad ya faɗa, ya ce masu sababi ne, ba laifi bane dan uba ya ware wani ɗa ko ɗiya ya bata, ka ce duk wanda ya hadice Qur'ani zan sai masa mota, kaga anan gurin kowa da kowa yana ciki kenan duk wanda ya haddace yana da mota sai wani ya je haddace wani kuma ya tafi filin kwallo to kaga wancan ya ci mota kuma ba wanda ya sai ma magana yace wai kai kyauta ba akan shari'a ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ko take cewa wai sun yi aure ne ba su gwajin genotype ba to sai suka haifi yaro SS ma'ana suka haifi yaro mai sikila to shine kuma yanzu matar ta sake daukan ciki shine take tambaya ya halatta su zubar da wannan cikin
to na farko dai malamai sun sha yin bayani wannan gwajin genotype ban san me zamu ci da shi da Hausa ba gwajin jini na gane kowane mutum a wani ajin jinin sa yake wannan muhimmi ne jiddan idan za a aure kamar yadda malamai suke ta bayani kullun yana da muhimmanci kwarai da gaske matukar za a aure to a rinka wannan gwaji saboda gudun kar a fada cikin wahala yanzu idan mutum ya je mai sakila ya je ya auri kariya wanda za su yi ta haifan yayan sakila na farko dai ba ciwon talaka bane ciwon sakila ciwo ne na mai hali sannan kuma ciwo ne na mai karfin imani dan gaskiya duk wanda bai da karfin imani ya gamu da mai da mai ciwon sakila din nan sai kaga mutum yana nema ya rida saboda idan larurun suka yi yawa sai kaga kaman kai mai kaiwa Allah ne ake maka wannan abin da ake ma wanda yake da raunin imani ba zai yarda da kaddara ba abin nan sannan mun yi bayani akan harkar sikila din nan kwanaki larurorin da yake biyo ƴaƴan sikila din nan ana samun mutuwar aure akai kuma ana samun galabaita kwarai kwarai da gaske da ka rashin yin auren shi yafi to wannan sun je sun yi ba ni sunan shi ba ai gwaji ba kuma an samu da mai sikila to yanzu wannan likitoci ne kamata su bada amsa idan an je an tabbatar da wannan dadin sikila ne za a haifi sikila din ne kuma an riga an dauki cikin sa kuma tunda kun riga kun yi auren kun sani to kuna da zabi ko dai ku bar shi ku yi addu'a Allah ya bada yadda za a yi ko kuma idan bai kai shekaru bai kai watanni na zubarwa ba kamar bai wuce wata ɗaya biyu ba wannan ba laifi bane wasu malamai suna cewa akwai larura za a iya zubar da irin wannan cikin in akwai wata larura ko ana ganin rashin lafiyar uwa ko galabaitar ta ko ba lalle ta iya haihuwa ba wataƙila ko a rasa biyu gaba ɗaya da ita da shi to ana iya zubar da cikin in bai kai wuce wannan watannin ba so ya kamata ku kiyaye ku je ku yi planning a takaice haihuwar shefu alheri saboda ga kuna da larura kuna da hujja Allah ya ba ƴaƴanmu lafiya amin wanda suke da wannan larura na sikila ubangiji Allah kai kulawa da su ka kare mu da karewa na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace shi soja ne masu bada horo yace a depot ko a training school sai yace yayin bada wani horo da suke yi sai mutum bai suka mutu a rukunin sa shine yake tambaya mai hukunci zai yi azumi ko yaya yace wahala ce ta kashe su da na tambaye shi yake to ai wahala ce ta kashe su
to na farko gaskiya saboda Allah indai kai ne dalilin mutuwar su akwai azumi akan ka kowa zaka mai 60 kowa zaka masa azumi 60 akwai malaman da suna sassautawa in an bincika sababin mutuwan in an ga khata ne khalis kuskure ne ba wani mushkila ba wani son zuciya ba wani sakaci ba wani kaza to wasu sukan ce azumin mutum daya to amma ni gaskiya galiban yawanci a fatawin da nake barwa saboda ni ban san sababin ya akai mutuwar ba so kawai nakan dora mutane akan asali shine duk wanda ya kashe wani in kisan kuskure ne akwai azumi 60 akan shi so dan uwa soja a komanda a aiki ya same ka sana'a kuma ta jawo maka kamar direban mota ne yana tuka mota wani ya fado yana gudu ya wani ya fado kai ta kabirki wani yana gingidi ya rikito ya fado ya fashe shine sababin kashe shi ko ya taka birki ya ji tsaran birki ya tsorata ya je bugi ginin hanya ya fadi ya mutu duk wannan qatlul khata' ne suwar ne mukhtalifa suna nan daban-daban akan abin da ya shafi kisa din nan so zaka je kai azumi Allah ya sauki amma ina ba wa sojoji shawara kun ga wannan aikin da kuke ba aikin Allah bane wannan aikin ba aikin Allah bane abin da nake nufi ba dokar Allah ce tace ku yi ba doka ce ta dan adam da haka duk wanda yake zai zo wannan training na soja akwai kaida da mu a gwada lafiyarsa ban sani ba ko ana samun result na boge ne ya kamata sai an gwada lafiyar mutum zai iya jure wannan wahalar sannan kuma kai a matsayinka na commentator kuma commander ai inda ya dan abin da muka sani muna yin exercise din nan yanzu coaches din mu da muke exercise kamar yanzu ni ina yin exercise da mutane da mutum 30 haka ko kasa da haka ko sama da haka to amma coach dina yana kallo na da yaga ina yi ina yi overworking myself idan na daure nace sai na yi yanda kowa yake yi kuma karfinka bai kai ba kuma yana gani ya san capacity dina ya san lafiyata ya san tunda coach dina ne shekaru to sai ce mallam kai karkai mallam karkai mallam idan mun yi idan ana abu 30 sai ce mallam idan an yi 20 to kai ka tsaya wani lokacin na kan ji dan me ni za a rage ni kuma ni ina ganin zan iya yi amma sai wani lokacin in ban mai ba sai zo ya dakatar da ni sai tsaya ko kuma ya tsaya da abin to kaga wannan yana nuna yana yi akan ilimi akwai wani wanda ma muka zo da shi ma sabon kamu ne ya zo ya ganni ina yi sai ya ga cewa wai zai koyi da ni nace kana na fa bu karfin ka wallahi
san da training din
ka a kware da gaske ai ni da kake gani na dinnan idan na saka truck suit ai zan zubar da mutane da yawa wato kware da gaske ai ni nan gaba ma su nake a bani wani belt saka na zama commander ai kware da gaske to sai yazo yana kokarin wai zai irin yadda nake nace kai ka bi hankali fa dan yanzu zaka iya faduwa ka suma to kaga kowa da matsayinsa kowa da irin training din sa akwai abinda mukan tafi endurance trekking kenan tafiya ko akwai muna yin gudu wani lokacin kuma mu tafi da kafa mu yi abin nan in abokanin tafiya ta suka ruga da gudu ne sai in jogging a hankali hankali saboda in tafi capacity na ba zan tafi going beyond my capacity ba to magana ta Allah wannan ni I am not expert on it amma ina ba da shawara ga expertise akan harkar training da exercise kamar yadda muna zama da masu yi suna gaya mana kowane mutum da irin adadin irin exercise din da zai iya yi dan haka ba daidai bane in kun zo training din mutane yara sun zo za su shiga soja ku rinka ba su training uniformly wannan ba daidai bane ni a fahimta ta kuma muna fatan with due respect to kungiyar sojoji da masu wannan ya kamata a kula da wannan yawan mutuwan yara a wajen exercise da training yana yawa kuma ba abu ne mai kyau ba kuma zamu iya cewa gaskiya akwai rashin kulawa ko rashin bin ka'ida Allah ya ji kansu Allah musu rahama kai kuma Allah ya saka gama azumin ka lafiya assalamu alaikum
Allah ya saka da alkhairi tambayar shi ta gaba yake cewa sun fita wani operation bai samu yayi sallar la'asar ba har magariba tayi okay la'asar bai samu yayi la'asar ba har magariba tayi sai da yayi isha'i sai da yazo zai isha'i sai ya tana bai yi la'asar din nan ba
baka da matsala annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallama man nama an salatin aw nasiha fa yusalliha idza zakara duk wanda ya bacci ya bar sallah ko ya manta ta kawai ya sallace ta a lokacin yana tunawa a wata riwaya ce fa inna zalika waqtuha wannan shine lokacin ta kawai ka manta baka yi sallah ba sai ka tuno kai salloli kaza kawai ka sallace ta a lokacin shine lokacin ta shikenan ba komai akan ka ai kana da uzuri mantuwa ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa sun samu matsala da mijinta akan taba masa waya sai ya ce mata duk sanda ta sake taba masa waya a bakin aurenta to shine ta taba wayan nan har suka yi tambaya aka ce musu wai auren saki ya tabbata to ya mai da ita to amma wai har yanzu wani lokacin tana daukan wayar duk da haka dai ta dinga binciken nan shine take tambaya wai ya matsayin auren su yake.
To na farko ina nasiha wa su maza tsakani da Allah, duk namijin da ya san halin mace ya san dabi'arta, ku maza ina muku nasiha, kar mutum ya rinka kafa doka a gidansa ya ce wai in an yi kaza a maimakon aure. In dai matan wannan zamanin ne, injiniya, in dai matan wannan zamanin ne, wallahi sai sun yi ba ruwansu da wani barazanan a maimakon aurenki. Ku daina yi kawai, ku daina cewa in kin yi kaza a maimakon aurenki, wallahi za ta iya yi. Kuma kuna da yaya 7-8 tare da ita, su hankalinsu gashi masha Allah, Allah ƙara musu albarka, masha Allah masha Allah, ba sai na yi ta'liki ba dai kan na faɗi wani abin da sauransu. Amma mace tana da wauta, tana da aboranci irin na kamar wani lokacin kamar dabba. Yanzu aure da muhimmancin aure da kimar aure da daraja aure, a ce miki akan wayar mai gidanki waya kawai ce in ki taba kin bude masa a maimakon aurenki, sai ki je ki taba, ka duba fa ita ma bata dawo ba. Ta ce ta taba din kuma ma bata daina taba ba, ya fa dawo da ita kuma ta ci gaba da taba. To kaga wato shi kullun idan mutum zai kafa doka a gidansa, ka duba dokan nan, in ka kafa ta za ta yi aiki, in ka kafa ba za ta yi aiki ba, to me amfanin ka bata lokacin ka kana fada, sai su rena ka ai ya fada ma kuma nayi kuma gashi bai sake ni ba. Haka wani yazo yayin wannan shirmen yace a maimakon auren ta je ta kwaba abun, kuma shi da kansa yazo yana cewa mallan dan Allah a ce maka mu, wallahi ni dai kaga abun nan da ya faru. Ku daina yi, ku daina cewa in kin yi kaza a maimakon aurenki, in dai matan wannan zamanin ne Allah shi ne da su, wallahi sai sun yi abun da ba kwa so din. Kuna da hanyoyin ladabtar da mata da yawa, ba sai nayi bayani ba tunda ba tambaya na ake akan ya ake ladabtar da mace ba, amma da yawa akwai dokar da za ka kafa a gidanka kuma ta yi aiki. To ku daina yin wannan. Ke kuma gaki nan Allah shirye ki, duk mijin da ya ce wa matarsa in kin taba wayata, in kin bude wayata kin duba a maimakon aure, to in har kika je kika taba din, auren dai bai mutu ba, sai an kira shi ko alkali ko iyaye ko ƴan uwa ko ke ko wani, a ce shin haka din kana nufin yanzu daga ta taba wayan nan shikenan ka sake ta? Sai ce eh kwarai kuwa, ai na sake ta, tunda ta taba wayan nan na sake ta, to kin sako. Idan kuma yace a'a ni na gaya mata wannan ne dan kar ta taba, to kin ga ba saki bane wannan, ya faɗa ne dan kada ki taba, ya faɗa ne dan me, dan kada ki taba, dan tsoratarwa. To duk kalmar da mutum ya amfani da ita dan tsoratar da matarsa kada ta aikata wani abu kuma ta je ta aikata, to wannan abun in yayi barazanar kamar saki ne, to ba saki bane sai in ya tabbatar. To yanzu kin ga a case ɗinki ban sani ba, ya tabbatar ya sake ta ne ya dawo da ita, ko kuma dai kawai a ya nuna ba saki bane ya dawo da ita, ala ayyuhal ya dai dawo da ita kuma ta ci gaba da taba wayar, to ba saki bane wannan. Eh ba saki bane, in ma neman saki kike anan dai, mu dai ba za mu kace miki aure anan ba, wannan ba saki bane. Sunan ki dai mace mai saba miji, kuma kin saba annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nisa'i man idza amarta ata'atka, mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idan ka bata umarni sai ta mada. Kina mafhumul mukhalafa yana nuna mata mai sharri ita ce matar da in mijinta ya bata umarni bata bi, in ya bata umarni bata bi. Kuma a hirdin ku mata, in dai za ku duba wayoyin mazajen ku, in dai za ku duba wayoyin mazajen ku, sai kun ga abin da ba kwa so. Yanzu ni malamin ku ne, kuna mun fatawa wannan wayatawa, ni Abdullahi gadan kaya wannan wayatawa, in dai matata za ta rinka zuwa tana bude wannan wayar, to sai ta ga bacin rai kuwa. Ba wai dan ina aikata wani abu na sako ba, ba wai dan ina aikata wani abu na wanda yake na laifi ba, to sai ta ga wani abin da bai mata ba, to me kai ta je ta duba. Yanzu musamman wayar malami mai karantarwa, me ba a yi masa, ana turo masa hotuna, wasu ma da tsiyasa za su turo, wasu a neman suke aurar da su, wasu gashi nan dai Allah ya sauke. Kawai kada ki bude wayar mai gidanki, kowaye kowane ne, kuma komai malantarsa, kuma komai iliminsa, kuma komai, ko da ya baki dama ma ki je ki duba. Ina tabbatar miki in dai zaki bude wayar mutum da yake mu'amala da kafafan sadarwar nan ne, wallahi sai kin ga abin da baki so. So ni shawara nake baki, in baki san hawan jini ya kama ki da bakin ciki da bacin rai, to gaskiya karki je ki duba masa waya, dan ku lalle a matsayinsa namiji akwai abubuwa da suke faruwa. Me dalilin da na faɗi wannan? Wallahi akwai abin da za a maka malam ba da niyyarka ba. yanzu mu karantawa muke muna ta kokarin dora mutane akan daidai amma wallahi akwai masu neman mu da fitina shi yasa na fadi maganar nan akwai masu neman mu da fitina wasu ma za su nuno maka wani mugun hoto kawai dai a ga ka bude kawai kana dannawa da ka bude ko baka ce komai ba an cuce ka ai ka bude ka gani wallahi hatsarici suke tura wa mutane Allah ya mana maganin su sai ku yi hakuri mata ku daina duba wayoyin mazajen ku ko kuma maza ku ci gaba da duba wayoyin matan ku saboda ku sa ido akan su kasu je su shedanci dan na san sai an tambaye ni akan wannan na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace Allah ya ji kan iyayen mallan ya sa sun huta yace shawara yake nema kusan shekarun sa biyu da gama jami'a sai kawun shi ya dauke shi ya kai shi kasuwa a shago yace amma ba ai wata yarjejeniya ba kawai dai yace bai mishi iyaka ba duk abin da yake so yake bukata yana iya yi amma ba albashi abin yana damun shi yace ya ga ya mahaifiyarsa sai ta ce yayi hakuri shine yace mallan ya bashi shawara
wannan ba kasuwanci ne na shari'a ba ba kuma kasuwanci ne da ya dace ba da kai da mahaifiyarka din kuna kan kuskure gaskiya ba wani kawunka da zai zo dauke kai kai kasuwa ba ya samu albashi ba bayan biyan ka ba ba daidai bane kaga kai fa ba za ka ci gadan kawunka ba in ya mutu wallahi ƴaƴansa ne za su cinye kuɗin nan ya zaka zo kai ta masa bauta bayan ya mutu su kore ka kuskure ne kuskure ne kuskure ne kuma irin wannan tsarin kasuwanci ya saba wa shari'a sai dai in ka yadda kana masa kyauta ne da haka ina kira ga ƴan kasuwa ina kira ga yaran kasuwa duk wanda zai shiga harkar kasuwa ya je shagon wani yana masa aiki ko waye ne kake masa wannan aiki to ya sa maka albashi in bai sa maka albashi ba to ku yi lissafi duk wata uku zai rinka sallaman ka ko duk wata shida ko duk shekara in an yi lissafi abinda aka samu na riba a raba kaso kaza a baka kaza wannan shine tsari na mudaraba yana da kuɗi ya ajiye ka kana juya masa kuɗi amma kawai mutum ya zo ya dauke ka ya ajiye ka a shago sai dai ya rinka baka kuɗin abinci ko kuɗin mota ba lissafi a shekara ba albashi a wata ko wata uku ko wata kaza wannan ya saba shari'a ba daidai bane sai dai in shi mai aikin shine ya yadda zai yi a haka dan haka idan mahaifiyarka tana nufin ka je kai tai a kyauta ne ko kawunka ne sai ka je kai tai a kyauta amma idan kana nufin kana yin na kuɗi ne to ka je kai wa kawunka bayani cewa nawa ne ka sanka nawa ne rabanka yanzu abin da yake faruwa galiban duk wanda ka je ka tsaya mai a kasuwa kana kula masa da dukiya ranar da ya fadi ya mutu ranar da ya fadi ya mutu ina faɗa ranar da ya fadi ya mutu insha Allah abu na farko abin da za a fara yi ƴaƴansa za su ce kawo mu kullan shago ka shirya kuma za a zo kai bayani da lissafi da yawa abin da ke faruwa kenan dan haka ba daidai bane wannan kasuwancin kuskure ne ku tuba ku gyara kuma ka bi hakkinka Allah ya kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai sun yi soyayya da wata a sanda suke soyayya ba shi da kuɗi har ta yi aure to yanzu ya samu arziki kamar yadda ya faɗa shine yake tambaya wai zai dinga iya mata kyaututtuka tambayar sa ta gaba kuma yace yana neman mallan a taya shi da addu'a Allah ya bashi mace ta gari
gaskiya bai halatta ba matar aure ne matar wani ne ai tana yin aure soyayya ku ta kare yawa tana yin aure soyayya ku ta kare karka kuskura kaje kana ba matar wani kyauta akwai fitina a ciki akwai fitina saboda tana karkashin auren wani kuma zaka iya daukan hankalinta kaje ka sa ta kashe auren ta dawo ta neme ka wannan abin da kake haramun ne kuma ka tuba ka daina yawa muna maka addu'a Allah ya baka matar arziki matar kwarai idan baka da matar ga wannan fili namu mai albarka muna hada aure ka turo lambar ka injiniya a sabin lambar ka akwai ƴan mata muna da su anan da yawa bila adadin suna neman maza irin mutanen kirki irin kuma su sauraron ilimi da karatu sai mu jajjona kuma har hada ku bayan mun gama binciken mu tura kuma ce Allah kiyaye hanya kuma aje ai ta fama Allah ba da nasara
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa suna tare da mijinta amma ba kulawa ba kyautatawa tace amma baya barinta da yunwa matsalar ta dai duk abin da ta tambaye shi wai sai ya ce sai ya je ya tambayi kishiyarta sai ta amince kafin nan sannan ya kyale ta tace ko sana'a ma in tace za ta yi sai ya ce Aisha ta tana yin irin sana'ar matsaloli dai da yawa irin haka shine take cewa dan Allah tana neman taimakon mallam
to daman yawanci mun sha baku shawara ya ku iyaye mata duk wacce za ta auri mutum mai mata ta binciki halinsa koda shi mutumin kirki ne yana da addini yana da tsoron Allah yana da ibada to kuma sai a duba ya isa da gidansa abinda mata kuke mantawa kenan dan kin ga ustaz ne dan kin ga mai addini ne dan kin ga bawan Allah ne na arziki yana da kaza yana da kaza yana da kaza duka sharuɗa da kike tsammani akwai su to sai ki bincika ki ga ya isa da gidansa ko bai isa da gidansa ba sarrafa shi ake ko shi ke sarrafa gidan shi a cikin maza akwai waɗanda sun isa da gidajen su suke abinda suke so matan su dole sai musu da'a da biyayya to gaskiya ki aure namiji irin wannan wanda ke kanki in ya aure ki in kin yi ba lele ba zai taka wuyanki mana zai ladattar da ke haka ake so ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim Imam Ibn Kathir yace namiji shine sayyiduha wa ra'isuha shugabanta jagoranta wa mu'addibuha mai ladattar da ita idza wajat idan ta kauce ki kokari idan zaki aure ki auri miji wanda yake wanda ya isa a gidansa in an yi ba daidai ba zai taka kowa ya wuce kuma a zauna lafiya idan an yi ba daidai ba na fada amma in kika dauki mijin da yake bai da ra'ayin kansa sai ya ji ya tambayi matarsa kafin a baki dama ki je unguwa wannan ai an samu matsala gaskiya kenan kin wayi gari yanzu ita take auren ki ba shi yake auren ki ba ki tsaya tsayin daka ki karbi hakkin ki ki ga ya masa abin da yake ba daidai bane ki nemi wani malami ki hada shi da shi ya masa bayani a ce ko unguwa zaki je sai ki shi yake ta bashi dama wannan wani irin sususanci ne wannan wani irin sususu kika aura haka haba da Allah wannan ai bai yi ba daidai bane kuskure ne sana'a kuma idan kin dauki sana'a ki shi yake tana yi tunda yana jin tsoranta bai zai bari ba wai 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 ki shi yake tana yi Allah ne ya ce idan ki shi yake tana wata sana'a ke ba zaki ba rauni kin aure namiji mai rauni hajiya ban ce ki kashi auren ki ba amma ina tausayin ki Allah ya yi miki wannan rauni kuma mijin ki Allah ya yi masa sai ki hakura ki je ki nemo wata sana'ar da matarsa ba ta yi tunda sana'o'in suna da yawa tunda ba zai bar ki yi sana'a irin ta abokin zaman ki ba za ta yake shi amma ki dage da addu'a da sadaka Allah ya sa mijin ki ya zama tsayayyen namiji mai iya bada umarni a gidansa irin wannan namiji wallahi ƴaƴansa ma ba ya iya sarrafa su Allah ya sauke wallahi wani lokacin wasu fatawoyin wato suna da ban haushi fiye da yanda kake tsammani Allah ya gyara halinmu Allah ya sa mu fi karfin iyalanmu da matanmu
amin Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ita matar aure ce yanzu kusan shekara 1 da rabi kenan da aurenta to amma ba sa yin sati biyu ba su samu matsala ba kuma tace tana iya kokarinta daga ta soke hakkinsa amma tace kullun cikin bacin rai rashin jin dadin tace yafi dadin yawa take cewa ba ta shawara
to shawara anan shine yar uwa ni abin da nake faɗa wa mata koyaushe kamar yadda malamai suka yi mana bayani ita fa mace likita ce gaskiya ita mace karanta ciwo take yi ta maganin sa ma'ana karanta miji take ta gane me larurar sa ta magance matukar mace ba ta wayo matukar mace ba ta da basira matukar mace ba ta da lura matukar mace ba ta iya karanta namiji ba to za ku yi ta faɗa ai ta samun cin karo a tsakaninku da junanku ko yaushe idan har mace ba ni sunan shi idan har mace bata gane waye mijinta ba bata gane dabi'ar mijinta ba bata gane halin mijinta ba to za ta yi ta wahala tsakani da Allah za ta yi ta wahala da shi kuma za su yi ta fada dan haka shawara a nan gurin shine ki dada karantar mijinki ki gane shi ki san halinsa ki san ɗabi'arsa me yake so ki aikata me baya so ki bari kutsiyarku kin fahimci baya son kaza kuma sai kin yi to dole ku ta fada kuma ke ne zaki cutu shi yake sama da ke shi ne babba amma wallahi in mace ta gane waye mijinta za su zauna lafiya ta abinda baka so tunda ba saban Allah bane ba in na bi ka ni zan hakura na maka da'a na maka biyayya kurin shikenan to amma baki gane shi ba kuna ta zaman duhu ne kawai zaman doya da manja shawara ta karki kashi auren ki tsaya ki karanci me yake so ki aikata menene baya so ki bari kamar yadda Ummu Hakim ta yi wasiya wa yarta da za ta kai ta gidan miji ta ce duk abin da mai gidanki baya so karki duk abin da yake so kuma ki kokarin kwatantawa ki wallahi wala
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba ita ma ta ce ba zaman lafiya tsakaninta da mijinta hatta kai iyayenta ma baya ganin girman su take cewa daidai da abincinta baya ci wai sai dai ya ba waɗanda suka haifa yayi masa abinci ta ce masa babu kyau ya ki ya daina tace yanzu to da ya daina bata kudin cefa nan wai sai ya dawo sai ya ba wa yaron naira 100 wai su sai abinci tace kuma yana da hali tace a nefa yake aiki
eh ba sai ta tuna asirinsa ba
tace za ta iya neman saki saboda harka abincin tace tana aiki da amma ita take biya wa yaron kudin wata a makaranta ma
to na farko fatuwan nan amsar zai zama kamar haka ya kamata gaskiya a samu mutum na uku ya shiga a tambayi mijin a'a abinda nake nufi ko aboki ko malami ko wani makoci ta kira shi a tambaye shi me yasa baya cin abinci na ban iya ba watakila bata yi abinci bane watakila wulakanci take masa watakila mace ce mai wani irin dabi'a abinda shi yake so ba shi ake mai ba mu yi mai uzuri ba wai na goyi bayan abinda yake yi ba watakila kuma shakiyi ne kawai akwai masu shakiyanci haka kurin mutum ya kicin abincin matarsa to wannan kuma kun gama daidai bane zalunci ne dan duk abin da zaka bakanta wa matarka ka cutar da ita kaga bai halatta ba a shari'a kai wabitali kuma a ce matsalan nan ta kai ga ɗansa zai ba wa ya dafa mai abinci ga uwar tana nan gaskiya wannan fatuwar mallam akwai buƙatar sai an bincika ta sai an tabbatar da ita gaskiya da walakin wai goro a miya wai mutum ya zo cin abinci sai ya ga katon goro a cikin miya anya me ya kawo goro cikin miya meye dalilin da miji zai ki cin abincin matarsa yasa dan sa ya dafa mai kuma kaga daga baya ma ya daina ma ba da kudin cafanan alamu yana nuna watakila ana masa ba abin da yake so ba an samu mushkila to amma dai mu dauka cewa ganganci yake miki ko kuma ra'ayi ne kamar yadda kike ka faɗa kawai baya yi ne kuma har an waye gari ke kike ciyar da gidan ke kaza ni ina bada shawaran kafin akai matakin saki a saka wani ya tattauna idan anan Kano kuke to ki dauko shi ki kawo shi ki ce ina son ganin sa yazo mu tattauna in ji meye larurar sa a bashi shawara ai masa fada ke ma a miki fada a daidaita ku in ko ba anan Kano bane to a kira waya sai mu ji ta bakin shi idan kuwa kina ganin taurin kai ne da shi da ra'ayi ba zai bi ba to a shari'a dan kin nemi saki tunda baya ciyar da ke baya kulawa da ke baki laifi ba baki saba Allah ba dan kin nemi ya sake ki wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce malam mijinta ne wai yake neman mata ita kuma Allah ya mata kishi sai ta dauki wayarsa sai ta yi blocking matan da yake nema yake hira da su to tace idan ta yi blocking din sai ya sake nemo wasu ta ce rannan ba ta nan har wata ya kawo ɗakin ta kan gadon ta ya lalata da ita ta ce dan Allah a bata mafita da shawara
la ilaha illallah to alamu yana nuna yar uwata a hanyar leke-leken wayar ta sa dai kika gano yana neman matan wai ba wuce yana cewa wai duk kazantar da baka ganta ba ya tsafta ce yanzu akwai tarin kashi a gurin nan in an lullube shi a rufe kirif aka sa kwano aka rufe sai mu gama abin da zamu har ma mu ci abinci mu kare kashin gaza ba mu san me yake ciki ba to duk abin da ke cikin wannan wayar ta mijinki matukar baki bude kika duba ba ai baki ma san yana yi ba zaki ta rayuwarki kawai masifar da zai ja miki ki ta addu'a Allah kare ki Allah ya tsare ki dan din miji mazinaci kam zai gayyato masifa da bala'i wa matarsa ta aure to problem din su shine su sai sun je sun duba wayoyin mazajen su kuma in sun duba sai sun ga abin da ba san su kaga har ta kai ga ita take shiga ta duba wayarsa ta yi blocking matan da yake nema to da baki je kika duba wayarsa ba da baki ga ma yana neman matan ba amma ba wai supporting din sa nake ko goyen bayan shi nake ba ina sassauka muku ne rayuwa ku samu sassauci ni yanzu ko text message ko wani bidiyo wani ya turo ya zazzage ni kamar yadda wasu suke in mun yi fatawa ko mun yi karatu sai mutum ya yi sai zazzage kai bidiyo ko ya dauko karatunka ya zazzage kai faɗi maganganu to ni bana duba saboda me kazantar da baka ganta ba ai tsafta ne kawai ni nayi abu na dan Allah kai kuma abin da ka iya zagi ni kuma abin da na iya in koyar naka dan me zan zo in gani in damu wata kila ma ka je ka canja mun niyya ka har zikar da ni na zo karatu in bata lokaci akan ka ka je kai ta zagin da zaka yi kai ta cin mutuncin da zaka yi kai duk abin da kai in dalibai sun gani sun mai da martani sun gyara alhamdulillah amma ni kam baka samu biyan bukatar ka akaina ba to kullun abin da nake ga yawa mata idan mijinki mai neman mata ne yana zuwa yana dauko hotunan mata yana kaza in baki duba wayar ba ina ce baki sani ba za ku yi baccin ku lafiya kalau ku mu'amalar ku to amma kin je kin duma zaki kwana kina bakin ciki iyaye na mata ina da jaddada muku ku daina duba wayoyin mazajen ku na san kuna da amfanin da kuke samu wallahi wani kuma idan an duba wayar ta sai nan za a gano fasadin sa ai mai ne sai ya gyara to amma yawanci duba yana gano muku da bakin ciki da bacin rai da damuwa kuma tsiyarsu wallahi ba daina suke ba yanzu gashi kin yi blocking din wayar ta su kuma ya ci gaba da yi to mijinki dai mai neman mata ne shawarar da zan baki anan shine ai kokari a dawo da shi hanya ta kwarai ta hanyar yi masa nasiha ta hanyar kuma kulawa da kanki da jikinki ke kanki ki duba ki ga matan da yake nema me suke da shi wanda suka fi ki sai ki nema ki cika ta abin da ke da rauni sannan kuma me yake sa yake dauka hankalin sa yake komawa kan matan waje ki kokari ki gano shi sai ke kuma ki bashi abin da zai dauki hankalin sa na wajen ki masa ki biya mai bukata na san akwai mazaje shedanu duk abin da matarsa za ta yi masa wallahi baya gani sai ya nemo matar wanza in ya tabbata mai neman mata ne kuma kin yi abin da zaki iya yi kuma ya iya daina zaki iya neman ya sauke miki Allah baki wani miji ba shi ba Allah sauke Allah shirya da su wannan masifa ta neman mata maza fatoyi sun yi yawa maza suna neman mata jama'a aiwa mata addu'a yawanci mata wallahi suna kawo kukan mazajen suna neman mata wannan annoba Allah ya sauke mana Allah ya yi mana
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma tace wallahi ita babanta ne yake neman mata tun tana karama yanzu gashi ta kai shekara 28 amma bidina ba baya kula mahaifiyarta da abokiyar zamanta tace kuma wai baban nata yana da yawan ibada amma wai an ce mata wai asiri aka yi masa yake neman wannan matan shine take neman a bata shawara
to Allah ya sauke ibada dai da yake bata mai amfani ba gaskiya zai iya yiwa yana da ibada din amma baya aiki da ibadar da yake yi yana ibadan wata kila ko dan mutane ne su ga yana yi abin da wannan is very complicated zai iya yiwa kuma asirin aka yi masa to ko dai asiri aka yi masa dai wannan ba dalili bane ya je ya yi ai to tunda an masa asiri ku nemi maganin kare asiri a je a nemi maganin kare asiri a kai shi gurin malaman sunna su yi bayanin ga yadda ake kare asiri ina miki addu'a Allah ya sa ki samu mijin kwarai ki tafi gidan mijin ki huta da ganin wannan bakin cikin da bacin rai ki ba wa uwarki shawara cewa a kai babanki wajen malamai na sunna ayi bayanin alin halin da yake ciki da abin da yake ciki idan ku shakiyanci ne da shedanci yake ajiya da shi tsoron Allah a gaya mai yaji tsoron Allah zai mutu kuma fa duk wanda ya zina fa sai an yi da nashi ko yana kwanci a cikin kabari ne ko a gindin katangarsa ne Allah kiyaye mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai a yanayin da ake ciki na yanzu na halin rayuwa mutum zai iya kayyade ƴaƴan da zai haifa saboda yanayin rayuwa kamar yadda ya faɗa
yawan talauci ne a karam kala talaucin da ake ciki yanzu ai ba mu kai lokacin sahabbai ba da tabi'ai da tabi'in haka da an ce ma manzo Allah yana yin wata biyu a gidansa ba dora komai ba babu wani dalili ba wani uzuri da zaka ayyade iyali kawai ka je ka nemi kuɗi ka je ka nemi yadda zaka ciyar da iyalinka Allah ce maka ni dai ba a baki na ba ni kan ba zan iya ba wani fata an ce je hana matarsa haihuwa wai saboda wannan yanayi ba sai ka je ka fidi ya kanka in baka so ka yi ka je ka cutar da ayyan mutane Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mace ce take zaune a gidan mijinta yanzu shekara 3 ta ce babu wata mu'amala aure da ta taba shiga tsakaninsu shekara 3 chip shine take cewa idan ya sake ta a cikin wannan yanayin tana da idda
yi mana ai ke matarsa ne zaki idda zaki jira ki jini 3 ke idda idan kuma ba kya jini sai ki yi wata 3 zaki idda Allah ya sauke shekara ukun nan ya kamata a bincika me dalilin da yasa ya kaurace matar shekara uku
kwata-kwata ita shi abin da take faɗa
subhanallahi tunda aka haure to bai da lafiya subhanallahi 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 to Allah ya sauke
mai tambaya ta gaba yake cewa shi direban banki ne kuma ya ji an yi magana akan bankunan da ba sa ba na musulunci ba kamar yadda ya faɗa shin ya ce ya matsayin aikin sa
ai duka duk kudin da ake karba na riba indai da shi ake biyan ka haramun ne haramun ne ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa Allah ya haramta cin riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا كي يقول لك نيموت سناء أبا والنبا يعني ذلك كي تي أمت إلا رورا أما كنيموت سناء أبا والنبا الله يشنجا مكا الله كي يمدس الربا
الله يساك هذا الكيري wannan take cewa jinin biki ne ya dauke mata tsakanin kwana 10 zuwa 12 da haihuwa shin za ta iya tsarki ta fara ibada
idan dai ya dauke za ta iya tsarki ta ci gaba da ibada in dai ta tabbatar alamun daukewa sun tabbata za ta iya yi zai iya yin kwana 1 ma ai kamar yadda muka yi bayani wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai ya ji an ce ba a tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce wai sai dai a ce ana kamun kafa da shi shine yake cewa amma ya ga ana yin tawassuli da karatun Qur'ani ko sunayen Allah a yadda ya faɗa ko wani aikin alkhairi haka to shine yake cewa ya abin yake ne a masa bayani
wato shi qadiya ta tawassuli malamai sun yi rubutu akai babu ne tauhidi wato abin da ake nufi shine ka saka wani abu tsani ne zaka sa shi ya kai ka wajen Allah tabaraka ta'ala dan ya karbo ta ibadarka to ana yin at-tawassul ne bil a'malis salihah tawassuli da kyawawan ayyukan da kai ana yin tawassuli da asma'ullahil husna sunnakin Allah ibadar da ake yi karan tasu da ake yi imanin da akai da su waɗannan duk ayyuki ne da bawaye shi tawassuli idan an ce tawassuli ana so ka gabatar da wani aiki kai a karan kanka wani aiki da kai kai wa Allah sai ka ce dan wannan abin saboda ka bautu ka gane sai ka ce dan wannan abin Allah ya tausaya maka kamar da hadisin tawassuli da cikin Bukhari mai tsawo mutanen da suka shiga cikin kogo dutse ya lullube su suka rasa yadda za su yi suka ce a junan suka ga a junan cewa to ya kamata fa mu yi tawassuli kowannen mu yi duba wani aiki da ya taba yi wa Allah tabaraka ta'ala dan ya roki Allah da wannan Allah ya kubutar da shi kaga sai aka ce aikin da yayi wa Allah kowa ya faɗi aikin da yayi wa Allah wani sai dauko bin iyaye eh tawassuli da shi kaga bin iyaye ibada ne wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima bin iyaye ibada ne ka girmama su kai musu da'a to kaga wannan wani aiki ne da kai ka bi iyayenka ka musu ladabi da biyayya ka taimake su akan wani aiki kana da lada akai to ya halatta ka gabatar da shi ka ce ya Allah dan wannan abin da nayi na ba ni sunan shi ka biya mun bukata ta kai ka sa sauran su wani yayi tawassuli da kame wanda yayi da rashin zina yarinya da tazo yar gidan babansa da yake son ta ta nemi kuɗi yace sai dai ta bashi kanta kuma ta karbi kuɗin kuma ta bashi daman dan ilalatar da ita din amma tace ya kai bawon Allah ittaqillaha wala tafaddal khatima illa bihaqqi ka ji tsoron Allah karka bude zobe sai da hakin shi kaga anan gurin kamewa yayi aiki to kai wani aiki ne sai kai to sai ka ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ma abu kaza to kai kai wani aiki ne wajen zuwan annabi to mutane abinda ba sa ganewa in an ce kar ai haka sai sai waya ba a san annabi baka da wani effort baka da wani aiki annabi Allah ne ya kawo shi abinda aka ce ka yi wa annabi kai mai biyayya to daidai din shine sai ka ce ya Allah dan biyayyar da nake yi sai ka ce ya baka to malamin da ya maka bayani akan cewa ba a yin haka din a ce dan annabi ayi kaza din daidai ya gaya maka ba wai dan darajar annabi ba ta kai ba ta kai har ta wuce ba wai dan matsayin annabi bai kai ba ya kai har ya wuce addu'a ana yin addu'a ibada ne ina fata ana fahimta wani roƙon mun Allah to kaga shi Allah ya baka dama wani yaro wani yayi addu'a a ce amin shi kansa amsa wanda kake ibada ne dan ka yan uwana mu kyautata fahimta akan babin tawassuli din nan sai mu zauna lafiya kuma mu yi abin da shari'a ta ce mu yi sai mu huta wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace abokin su ne Allah ya jarrabe shi wai da shirka wacce take kawo musu matsala a zamantakewarsu ta aure yace a ƙarshen nan an sace wayar matarsa a wajensa sai ita shirka ta tura waliyan yarinya wajen wannan din angon wakilansa kenan tace ai sai ya biya wannan wayar kuma yana cikin wani hali shine suke cewa to dan Allah a basu shawara daga ƙarshe kuma yake cewa shi kuma akwai matarsa da za ta haihu yace dalibarka ce yace wai a bata addu'a da za ta dinga yi ta samu saukin nakuda
to na farko dai gaskiya Allah ya jarrabe ka da surkai mutanen banza yanzu a ce a sace wayan madarka surkanka kotu za su gaci ko me
a sun ce sai ya biya mayar
a sace wayan madarka kuma a ce sai ka biya to ko dai Allah sa dai ba barawo bane shi din
ba barawo bane
to suna tuhuman ka kai barawo ne ku suna tuhuman ka
biya mai saboda uwar ce ta sai wayar
to ni ina ba da shawara in kana da hali ka je ka biya kakka bari wannan halin uwar ya taba yar saboda ko ai ba laifin yar bane dan haka ka je ka nemi kudin waya ka biya tunda kai ka je ka batar kake musu ka amfani kuma ina tausaya maka lalle ka gamu da surka gata nan dai Allah shirya
su abokan su hada kudi su
biya ko abokanan naka su hada ma kudi su taimaka maka su biya abu na biyu Allah ya saukar da yar uwarka lafiya matarka lafiya Allah kuma ya bata saukin nakuda a nemi zamzam ai ta karanta ayatu shifa ayoyin waraka ai ta karanta ayatul kursiyu a karanta baqara alif lam mim zaw muflihun a ta karanta unzur min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara irin wannan ayoyi da su qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi da qul huwa a ta karanta a bata tana yawan sha insha Allah za ta sauka lafiya kuma Allah zai bata saukin nakuda a yawai ta karanta allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta shafi la shafi illa anta shifaa la yughadiru saqman yana taimaka kware wajen sauƙaƙa nakuda da kuma sauƙaƙa abuwa ma gaba daya rayuwa Allah da ta damu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace wai dan Allah mai hukuncin wani saurayi ne da budurwa wai suka daura kansa aure wai da naira 1000 a matsayin sadaki da amincewar yarinyar wai sai ta nuna wani kai a matsayin waliyinta shine suke tambaya mai hukuncin wannan auren addinin musulunci
me yi ba wasa ne da renin hankali ku kanku wannan tambayar ma ku rena mana hankali ne za ku rubuto mana wannan tambaya
an yi ne ai
be yi ba
an yi abin ne abin ya
faru shine nace be yi ba be yi ba dan dukkan wasu rukuni da sharuɗa na bukata na aure be yi ba yi naira 10
1000
Allah sauki
Allah ya saka da alkhairi mai
tambaya ce ai mace ba ta auren da kanta
bare ko kai wani ta nuna wai shine waliyinta mai tambaya ta gaba yace mai hukuncin wanda ya cire zakar kuɗi sai ya sayi buhunhuwan abinci ya raba wa jama'a
abinda malamai suke faɗa ya ku masu kuɗi masu halin ba da zakar gero zakar hatsi zakar dabbobi zakar kuɗi kada mutum zai ba da zakar miliyan 100 ya je siya mutane buhunan dawa da na gero ko shinkafa ya raba ku daina yin haka masu kudi abinda nake yin bayani wa masu kudi kamar yadda muka karanta malamai suna faɗa idan kudin zakka suka kai shekara automatically kudin nan fa sun zama ba naka ba sun zama na talakawa ne sun zama na innama sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina aliya wal mu'allafati qulubuhum har zuwa ƙarshe to yaya kudin da ba naka ba zaka dauka kai ta sarrafi yanda ga dama yanzu kaman kana bi na ne kudi kai talaka ne kai miskini ne ko ibnu sabili ne kudin ka yana waje na wai sai in ce wai bazan ba kudin ba amma barin jin siyo maka buhun gero in baka ai ba daidai bane wanda zai ce ai halin da ake ciki ana bukatar abinci ne to kai ka fi su sanin bukatar abincin ka ba su kudin su je su yi abincin mana ai baka fi salim yanzu wani talaka yanzu haka mai kanti ya ce masa in bai biya shi kudin shinkafar da ya ci bashi ba zai kai shi kurkuku to ka je ka siyo masa gero ka kawo mai ba daidai bane wani kuma yana da uban sa yana kwanci a asibiti dan kudin da zaka bashi na zakkan nan zai je taimaka uban shi wani gurin aiki yake zuwa kullun sai ya makara yana kashe rabin albashin sa a kudin mota haka ka bashi wannan kudin zaka je sai babur shi a lokacin ba abincin ne yafi damun sa ba wannan abun ne shi yasa masu kudi ku daina cire kudin zakata kudi kuna siyo gero ko dawa ko shinkafa kuna raba mutane ku ba su kudin su haƙƙin su ne Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace shi ma'aikacin gwamnati ne na local government to yace shekara 8 ba ƙarin albashi yace to daga baya sai aka ƙara masa albashin nan na wata 2 yace to an samu canjin gwamnati an cire musu wannan ƙarin albashin shine ya nemi aiki a wani organization wani kamar NGO kenan yana yake hadawa 2 to wani lokacin kuma ana neman shi a wajen wannan organization din zai bar aikin sa na local government ya tafi to kuma yaji an ce kamar haramun ne a ci albashi 2 yake neman a bashi shawara
gaskiya haramun ne a ci albashi 2 in ba da izinin ɗaya ma'aikatar ba mutum yana aiki in an sayi lokacin ka an riga an sayi lokacin ka ana bukatar ka daga karfe kaza zuwa kaza to ka je ka bada wannan amma masu aiki wanda suna da space suna da dan dama aikin su akwai sauki yanzu kamar lecturer jami'a abinda jami'a take bukata kawai je bada wannan awa 2 ko awa 4 a sati shikenan ya gama in dai ba wani aikin office aka dora mai ba to yana da dama ya je wani aiki a waje shi ma din ba wani aiki mai nauyi wanda ba zai cutar da aikin sa ba amma fa wannan ina ga muku a fatawa ta addini ba wai a gwamnati ba ina magana akan gwamnati bane ina magana akan halacci tunda kana da space na lokaci to kai ma a wajen aikin ka inda izinin shugaban aikin ka in ba ku da aiki kace abin nan baya isan ka kana neman alfarma ya dan daga ma kafa zaka ringa zuwa sau 2 sauran kwanakin zaka je ka nemi abinci yace a ba komai mu ma ba wani aikin muke yi ba shugaban ka ya baka dama ta wannan ba laifi amma matukar bai baka dama ba kuma an sayi wannan lokaci naka kuma ana tsammanin zaka zo kuma ka sa hannu da takarda cewa zaka zo kai wannan aikin sai ka je ka shagaltu da wani abu daban to gaskiya haramun kake ci Allah kuma ya gyara muna kuma muna fatan ka dade neman wata sana'a wadda tafi wannan karfi zai fi maka ko ka hada da noma ko kiwo ko wani abu sauran su ko kasuwanci akwai abun da zaka iya yi na halal ba tare da ka shiga cikin fitina ba ko kuma ka je ka nemi izinin shugaban ku wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai shin ya halatta mace ta sha maganin kiba ta ce Allah ya saka da alkhairi
to asali dai an haramta mana canja halitta ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله duk abin da zai canja mutun halitta to bai halitta yayi amfani da shi ba duk abin da zai halitta a canja mutun halitta bai halitta yayi amfani da shi ba sai dai kuma in akwai wata larura ko wata bukata to wannan kuma sai a sake yin tambaya sai mu tambaye malamai mu ma mu bincika mu ji mai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin macen da bata gama idda ba taje tana chatting da wanda take so kuma gashi yanzu magana aure ta shiga tsakanin shi ne take tambaya me hukuncin auren ya halatta ko bai halatta ba
haramun ne neman aure a cikin idda haramun ne kuma idan alkali ya gane an nemi auren nan a cikin idda a haramta musu yin auren bai halatta ba sai ku tuba ku nemi afuwar Allah in kun yi akan kuskure ne ku nemi Allah ya yafe muku yawan akan ganganci ne kuma bai halatta a ce ayi ba dan sabawa Allah ne kuma sabawa dokar Allah ne wallahi alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce ana bin ta azumi guda 6 ta samu ta rama guda 4 kuma yanzu tana laulayi ta samu da ta haihu saura sati ta samu ta haihu to shine take tambaya wai ya za ta yi da wannan azumin guda 2 da ake bin ta kuma gashi Ramadan ya zo
sai ta bari idan laulayin ya dame ta ta hakura bayan azumi ta samu lafiya sai ta rama Allah ba ta lafiya
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa an aura mata miji dan shekara 54 tace ba ta son shi tace kuma ko asal ba shi da addini kamar yadda ta faɗa tace a sallama karatun sa baya fita sosai shine take tambaya yana cutar da ita baya ba ta hakkin aurenta tana takura sosai in tace masa alaka auren sai ya ce wallahi shi fa ya gaji shine take tambaya me ya kamata
to wannan duk sharuɗa da kika kawo bai da addini kin ga dalili ne mutumin da bai da addini ya zaki zauna da wanda bai da addini da bai da addini baya tsoron Allah a cikin al'amuran sa zaki ya raba aure da shi sannan abu na biyu ba baki hakkin kin aure daman aure ai sai ana ba da haƙi to alamu yana nuna baki son sa tunda baki son sa kin me sauƙa miki kuma rashin soyayyan watakila shekarun da aka bashi dama yana da wannan tarihin shekarun shekara 50 da wani abu ke me ya kai kaje ki aure shi ko da yake kin ce an aura miki iyaye ina muku nasiha akan irin wannan na farko dai kafin in yi bayani ya halatta ki nemi ya sauke miki tunda akwai larurori da bukatu kina da larurori da matsaloli babu tilas babu dole a cikin addini babu tilas wannan aure babu tilas duk macen da ta ga tana zaune da miji ta ga abin bai yi mata ba ba zaman bauta ake ba jama'a ku sauke wa matan nan ku sauke musu kuran ki je ki nemi wani mijin ba shi ba tunda kar ya je kai ki je ki bada ga halaka sannan kuma ina kira ga iyayen yara don Allah ku daina daukan kananan yara masu kananan shekaru kuna lika su wajen mutane masu tarin shekaru ba cewa ne haramun ne in an yi ba in yarinya tana so tana kauna amma ina tabbatar muku za a yi sun ga samun matsaloli duk wanda ya tare irin shekaru irin wannan ba zai iya yin daidai da yarinya budurwa mai shekara 16-17 20 ba ana akwai kafa'a a addini malaman musulunci malaman fiqh suna bayani akan kafa'a da haka a rinka lura da wato difference na shekaru tsakanin ma'auratan nan guda biyu yanzu yarinya budurwa yar karama kun je kun ba ta yar shekara 50 da wani abu zuwa 60 yanzu gashi tana cewa baya iya biya mata bukatar bai da lafiya ko ya kare gaba daya kawai ya je ya yi aure na fashion cewa ya aure yarinya budurwa kuma in an fahimci irin wannan ya faru ko kashe auren saboda in ba ku kashe ba ma za ta je ta aikata zina ta aikata lalata da haka ba laifi bane dan kin nemi a sauke miki a matukar ba iya biyan bukata amma ba cewa ne kowa haka yake ba akwai masu lafiya akwai masu biyan bukata wanda lafiyar su kalau za su iya yi wannan ba haramun bane wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai haramun ne mutum ya rina gemin sa da lalle
ba haramun bane ba haramun bane ba sai ba canjin halitta bane abin nan bal malamai suna yi wallahi alam
wannan mai tambaya ta gaba yace dan Allah wai me ake karantawa a ruku'u sannan kuma me ake karantawa a sajjada dan Allah a fidda shi duhu
a ruku'u subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim annabi ya ce fa amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb in kun yi ruku'i ku girmama ubangiji wa amma sujud fashtahidu fihi bid-du'a in kun zo sujjada ku yi ijtihadi ku dage da yin addu'a ku dage da yin addu'a fashtahidu fihi bi bid-du'a sai ka rinka subhana rabbiyal a'la wannan addu'o'i masu sauki kenan wanda a koya mana tun muna dan primary subhana rabbiyal a'la a cikin sujjada babu wa bihamdihi riwayar da tace wa bihamdihi bata inganta ba subhana rabbiyal a'la kawai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la in kai sujjada in kai ruku'i kuma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ka je makaranta dan uwana kuma ka kulla alaka da malamai ka rinka zama wajen majalisi dan ka rinka samun karuwar addini Allah gane da mu
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa wai shin ya halarta ta kira mijinta da yayanta kalmar yayana
in ba tana nufin cewa yayanta wanda suke tana nufin sun hada jini ɗaya ba tana nufin wanda ya girme ta ba laifi kaman ta ce yaya ko ta ce akwai matan da kaji suna kawo ko kaji suna wannan ba laifi bane niyyar ita ce damuwa niyyar ina fata yanzu akwai mijin da baba ake ce ma a gida matar gidan baba take cewa ƴaƴan ma baba suke cewa su ba laifi bane wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa a jami'a yake private university yace amma akwai matsaloli, yace yanzu haka a ɗakin su akwai Christian, akwai wanda ba musulmi ba, yace kuma ɗaya daga cikin su yana kawo mace su yi lalata da ita. Allah irin ɗaki ne su suna da yawa, shine yake tambaya shi din yana da alhaki.
To magana ta Allah, ko a jami'a ne, bana jin akwai wata jami'a ta kafirai a duniya, bana jin da za ta halatta dalibi da dalibi suna kwana a ɗaki ɗaya, wani dalibi yaje ya dauko kawai kwana da ita, gagadanka gagaran shi duk duniya, ko America ko Ingila, ka kare na mana hankali, ba wata jami'ar da za ta yadda da wannan. Kawai ganin damanka ne, ganin damanka ne, kana zama da shi, kana kwana da shi a cikin wannan. Idan kuma zuwa yake a boye yana kutaru kuma sa shegen duka da daddare, nan gaba ya kara, in ba arne ba, in fir'auna ne shi, ku rufe kofar ku tsare shi, ba wani wanda zai magana a duniya, ba na ji akwai wani kafircin da zai yadda da wannan. So bai halatta ba ka zauna kana gani ana zina, kai wani irin mutum ne kai, baka da kishi kai, ka hada kai da abokananka da kuke, ba na jin, ban sani ba, duke duniya tana da yawa kuma rashin mutunci yana da yawa, amma ni ban sani ba, ni ko ban fahimci tambayar ba, ni wallahi alam. Yanzu malam mutum ya zo ana yi sosai kuwa mutum
okay ne, ai ba a cikin makarantar bane, ba lalle a cikin makarantar ba,
to shikenan
universities mafi yawanci
okay to okay shikenan, kaga
suke kama wa ɗaliban
mutum yana
jami'o'in wasu ai ba su da hostel a cikin
shi, ya biya kuɗi ya kama, ko ko jami'a ce ta kama,
jami'a ce take,
to na jami'an ne ai, na jami'an sai kai rahoton, yaje rahoton sa, yaje sanar, babu wata jami'a ta, ni kan ban sani ba dai akwai arnancin da za su yi yan wannan abu, wallahi wallan ban sani ba, saboda ya ta iya wannan keta
da nayi ta mai tambayo, yayi ta bayani ya ce kwarai ana yi,
ana yi. Yanzu mutum yazo, yanzu mutum yazo ya kama a daki yana kwance, wani abokin sa yazo da karu ya lalata da ita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To bi halatta ka ci gaba da zama a wannan dakin ba, wannan mutumi kuwa Allah shirye shi, Allah shirye shi, kai wato akwai abubuwa Allah ya sauyi, ni kaga ban taba jin wannan abun ba, ni kam a tunani na bai zai yi ba, amma meye na yadda ana yi, amma was it their right, yana cikin right nasu a university, it's not their right, so tun da bai da baya cikin right din sa, you will fight him, ka yake shi, ka hana, ka fito kai bala'i a kofar ɗakin, kai masifa, ka tada hankali, ka ce wallahi ba za yi ba, tunda ai kana da haƙƙi, amma dai ban sani ba, wataƙila sa sake rubuto mana su mana bayani.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa yayi noma, ya ajiye buhu 10 na masara, sai yayansa ya ce masa zai siya, yace a lokacin buhun masara yana 50,000, ya ajiye masa zai siya. To sai daga baya sai ya ce masa ya bashi kuɗin zai yi amfani da su, sai ya ce ya fasa, kuma alhalin masaran nan ta kare a kasuwa a lokacin. Daga bayan da shine yake tambaya me hukuncin abinda aka masa,
ni ban gane ba,
a lokacin masara tana 50,000, sai yayansa ya ce kamar ya siya, ya ajiye masa ita, kai ya siyar kenan.
To naji,
to sai
a matsayin
ya siye ta a 50,000 buhu 10, to sai yake bukatar kuɗin
shiwa
shi mai masa, mai wanda ya noma kanin kenan, sai ya ce ya bashi kuɗin, kawai sai ya ce masa ai ya fasa. To a lokacin
ya ce ya fasa,
shi yayin nasa da ya ce ajiye masa zai bada kuɗi, ya fasa siya.
To naji,
to kuma a lokacin ta riga ta kare, shine yake tambaya.
Shikenan asara ta haushi mana, asara ta haushi, tunda daman ya bashi ne, kuma ya ce ya fasa, kawai dai yayin bai kyauta ba, bai da dalilin, ai yanzu kamar ka sayi kaya ne ka fasa, to ai ka san matsalar mallam, bai hauzi ba, me bai hauzi ba, da ya ɗebe masarar ya kai ta gidan shi, ko ya kai ta store din sa, sai daga bayan ta kare ida mai da ita, to shine yana da mai ya rigima, amma ce ai aje min ita na siya, kace to bayan daga baya ka nemi kuɗi, yace ya fasa, shikenan sai ka je ka dauki asarar ka, wallahi wallahi
bai kyauta ba, ko yaya
bai kyauta ba, bai kyauta ba, ba daidai bane, kuskure ne.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta gaba ta ce tana da miji, tana son shi, tana masa biyayya, amma kullun tana so, yana so su fada da ita, tace yana bin mata waje yana bin matan waje idan ta masa magana tace ya ji tsoron Allah sai ya ce mata ta kyale shi yayin rayuwarsa a haka ta ganshi shine tace a bata shawara
yo wace shawara zan baki kin je kin auro mazinaci mai neman mata su matsalar su wato sai su je lokacin da za su yi auren nan ba za su yi bincike ba ba za ku yi bincike ba ba za ku tambayi malamai ba musamman idan miji yana da maiƙo kuma sai bayan kun shiga cikin gidan kun ga rashin kirkin mazajen sai ku zo ku yi tafatawa ba wani dogon turanci mijinki mai neman mata ne ko ya daina neman mata ku ci gaba da zaman sunna da rayuwa ta addini ko kuma ya ce bai daina ba ki ce baki takardaki tunda ya riga ya gaya miki ce haka kika ganshi ma'ana kina sane mai neman mata ne kika aure shi yanzu kuma kin zo kina fatawa dan haka ya rage gare ki in zaki iya hakuri da shi a haka ki taimaka addu'a da salatin annabi da roƙon Allah Allah ya gyara miki shi ku je ku rike yayanku haka in ba za ki iya ba ki ce ya baki takardaki baki saba wa Allah ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa mai hukuncin matar da tace ba za ta bi mijinsa mijinta garinsa ba da suna wani gari ne aka samu lokacin insurgency din nan suka koma Kaduna kamar yadda yayin bayani to yanzu abubuwa sun koma daidai ya koma Maiduguri da zama shine yace mata ta zo a koma a cin yake da gida suka ce ai ba za ta koma ba da iyayen da komai wai sai dai ya ci gaba da biya mata haya a Kaduna ya danga zuwa shi kuma a can yake da hali
to mata ya kamata ku sani asali fa mace ita take bin miji asali mace ita take bin miji ma'ana idan mutun ya auri mace shine zai kai ta inda yake zaune qur'ani ne fada qarara askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayiqu alayhinna ku zaunar da su inda kuka zauna haka qur'ani yace dan haka inda mijin ke zauna Maiduguri ne kuma yace Maiduguri zai zauna ke kuma kin ce sai dai ki zauna a Kaduna iyayenki kuma tunda ke sun shagwaba ki sun ce sai dai yazo ya tabiya miki gidan haya a Kaduna da lokacin da ake fada ne a Maiduguri rayuwar ki tana cikin hadari ana kaza da sauran su to kuna da uzuri kuna da dalili amma yanzu Maiduguri alhamdulillah ta fito da yawa daga cikin jihohin Najeriya ma zaman lafiya Maiduguri da yawa ta fito daga cikin jihohi kwanciyar hankali da hada-hadar kasuwanci dan haka tsakani da Allah yana da dama tunda garin su ne kuma can yake aiki kuma can yake sana'a ya koma can ki tattara kayanki ki bishi in ba haka ba wallahi ya fi ku gaskiya sai dai iyayenki suna so su kashe miki aure ne ki bi mijinki tunda babu wata matsala a can babu wani rikici sai dai in a wani kauye ne da yake akwai fada ana zubar da jini ana kashe mutane to wannan kuna da uzuri ba hana ba kuma kuna dama ku ce biya muku haya a wurin da haka kai bawan Allah in kaga zaka iya biyan hayan Kaduna ka biya kudin haya a Kaduna kuma kai ta zurbutu daga Maiduguri zuwa Kaduna Allah ya bada sa'a ka je kai tai idan ba zaka iya ba ka ce to hajiya ko ki dawo ko kuma ku fi kusan yadda za ku yi ka ce to sai ku aura mun wata yar Maiduguri zan je zauna a can kuma haka zaka mata Allah ya mana afuwa
Allah ya saka da alkhairi wannan yace daga Niyamu kasar Niger yace dan Allah wai mai hukuncin karanta suratul baqara a daren aure
bid'a ne da wasu mutane suke yi in za a yi aure sai a ce sai an karanta baqara yawa baya cikin shari'a in an karanta dan neman lada kawai mutun a radin kansa ba don wani ya sa shi ba ba da wani itikadi ba dan qur'ani koyo shi ana karanta shi kuma ko ina ana karanta shi amma a ce ba za a daura aure ba sai an karanta suratul baqara a daren auren wai dan kaza kaza nan baya cikin shari'a baya cikin abin da addini yace ayi wallahi ta'ala alam
wallahi saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace yana da mata kafin ya karo auren sai ya hadu da wata yace sai da ta tabbatar mishi da cewa bata san namiji ba ma'ana bata taba alaka da wannan awajo kafin ta aure ba yace sai ya samu karfin gwiwa na aurenta ya samu courage kamar yadda ya faɗa to yace bayan ya aure ta yazo ya tare da ita kuma sai ya lura cewa ai already ta riga ta san namiji a waje shine yake cewa dan Allah a bashi mafita a bashi shawara yake cewa wai zai sa iyayenta a maganar ko me da yake cewa
to wannan wani abu ne na sirri a boye da mun duk wanda zai aure mace ya kamata ya tabbatar she's clean a tsarkake take ba ta da damuwa ba ta da mushkila ya aureta wannan shine daidai kuma duk mijin kirki bai kamata ya je fada hannun banza ba الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هكا القرآن يفعل to sai aka ci rashin sa'a sai bayan ya aure ta kuma yaga cewa gaskiya she's not virgin ba budurwa bace ba watakila ta je ta yi lalata ko ta yi barna idan har ka tabbatar kana da ilimin ganewa haka din ka tabbatar ta yi alaka da wasu to karka daga zancen karka bata mata suna ko wani abu sallame ta kawai kace wance Allah ba da sa'a nagode da Allah ya kubutar da ni daga hannunki in ka tabbatar idan kuma kana shakka ne ka nemi ahlul fanni ahlul zikri ahlul ilmi wanda suka san fannin abun ka ga ya musu abun da kake shakka da abun da kake tunani su ga ya maka gaskiya in sun ga ya maka abun da kake tsammani shine rabu da ita in kaga ba za ka iya ci gaba da zama da ita haka ba saboda wala Allah tana ci gaba da wannan idan kuma shakka ne to bana baka shawara ka rabu da matarka akan shakka wataƙila yanayin ta ne haka ina fata ana fahimta wataƙila yanayin ta ne haka ba wai tayi zina bane akwai wani kisa da ya faru irin wannan aka kama fatawa da ya je gane haka sai ya sa ta a gaba ya rutsa ta a daki yace ko ta ga ya masa gaskiya ko ya tona asirinta tai ta kuka yace ba wani magana kuka in kin ga mun gaskiya zamu ci gaba da zama idan ku kika boye mun to zan tona asirinki dan na samu bayani Allah ya rinya nan mallan ta miƙe kafa ta ce eh wallahi akwai wani saurayin ta kullun in yazo siyasa da ita yace to ni ba saurayinki bane ce kai saurayina ai ta ga masa akwai wani ne ba shi kadai bane kullun idan yazo siya lalata da ita sukan dauke ta su kai ta daki sai barna to kaga wannan ta tabbatar tana yi kuma shi binciken sai tabbatar masa me ya magana mallan ya za a yi ya rige gare ka ka aure ta kenan ka ga mata kila ta yi zina sai ta yi isbira'i sai ta yi jini guda abu na biyu wata kila kuma tana ci gaba da wannan idan hankalinka bai kwanta ba ka sallame ta kawai amma ba ma so a yada maganar kar ka je ka bayyana dan ba za a aure ta ba sallame ta kurin kai mata isani kace Allah ya kiya hanya ka je a maka gwaji ka tabbata lafiyanka kalau anan nake kira ga samari matasa da masu neman aure duk wanda zai nemi ya mace a yau wannan zamani ya tabbatar da ingancinta ya tabbatar da mutuncinta ya tabbatar ba ta da alaka da wasu maza kuma ina jaddada maka duk yarinyar da kake shiga neman ta aure ba kai dai bane kake tarayya da ita to ka ji tsoron sha'aninta ka tabbatar kana da aminci akan ta in ba haka ba da yawa daga cikin yan mata akwai wanda samarin da ba aure ke kawo su ba mayaudara ne mahayinta ne maciya amana ne mutane ne wato marasa albarka burin su su lalata yan mata ka zo ka auri yarinya da hijabinta ka auri yarinya yar islamiyya amma tana zuwa wani irin lalata da ita yana ba ta wani abun duniya ku bi a hankali ku yi taka tsantsan kar ka je ka shigar da gidanka da masifa Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi wannan yake tambaya da turanci ya rubuto yace the family of seven the father passed away 7 years ago yace he felt sick during the period my elder sister sold the land sold the plot of land without the notice of our father and she gave part of the money to our brother to travel abroad yace now myself and the other sibling would like to share our father's property and we requested for a refund of the land that was sold. Unfortunately, my elder sister who sold the land also passed away 4 years ago. Now our brother who is in abroad is refusing to provide the money that the land was sold. And our mother said it's our father that sold the land and gave the money to our brother for that matter and he should not refund the money. So please guide me on what to do. Thank you.
Ita wannan abin da take cewa ko yake cewa daga kasar waje ne ina ganin suna da gidansu da dan uwan su je sayar yar uwar su je ta sayar an sai da mana tunda su magada ne to daya daga cikin magada ta dauki gida ta je ta sayar lokacin da uban bai da lafiya bai sani ba aka sayar da gida to uba da ya zo ga filoti kai uba ya zo ya mutu to kun ga kaya ya zama na gado kenan abu na biyu ana zargin ga wacce ta sayar elder sister ko ita ce ta je ta sayar kuma an yi wani aiki da kudin ko ta tafi kasar waje sun ba kanin su ya tafi ya je karatu da sauransu to kuma an zo an nemi ita kuma wanda ta sayar da kasar ko filin ita ma ta mutu uban ya mutu wanda ta sayar da gurin kuma ta mutu to ita kuma mahaifiya yanzu tana kokarin ta kore cewa ba fa yarinyar da ta mutu ne ta abin nan uban ku ne ya tsaye da guri kafin ya mutu sun san ba haka bane to na farko ina ba da shawara da kun yafe mata ku magadan ku hakura tunda ta riga ta mutu to ku yafe mata ku ce kun yi mata afuwa abu na biyu uwar ku ta fada cewa ba ita ta sayar ba ko da ƙarya ta yi uwar ta ku ai tana so ta dauke laifi ne daga wanda take she is deceased ta riga ta mutu ku yi biyayya wa uwar ku ku bar magana cewa baban ku ne ya sayar da wannan guri nashi abu na uku brother din ku aka bawa kudin ya tafi can ya je yayi duka wannan kwamacala da akai ba daidai bane a shari'a so what I'm advising you my brother is that you should be very very patient since that this morning that your elder sister sold the land is they used the money to help your brother it is one of you that benefited with the money it is not she that benefited with the money and she is now deceased she is no more in the world so it is advisably you can just forget about the matter you can just follow what your mother says and your mother is claiming that it is your father that sold the land I don't know maybe you can trust your mother is better to just forget the issue and forgive her you will never benefit with any kobo with the money because the money are no more on the ground now so my advice is just you can just leave it you can just forget it and you ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward you abundantly wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace dan Allah tana so a taya ta da addu'a sannan kuma a bata addu'a da za ta dinga yin tana cikin damuwa tunda mijinta ya ƙara aure ta kasa gane kanshi kullun fada da rashin jin dadi amma kafin ya aure lafiya kalau suke zama shine tace dan Allah a sasa a addu'a sannan ita ma kuma wace addu'a za ta dinga yi ta fita daga damuwa
muna roƙon Allah wannan baiwar Allah da ta shiga wannan cikin larura a yanzu ai mata addu'a Allah ya bata mafita mijinta ya ƙara mata aure duk matar da mijinta ya ƙara mata aure abin tausayi ne a taimake ta da addu'a ita kuma wadda ta ƙara aure aka kai ta gidan wata ita kuma a mata addu'a Allah ya zauna da ita lafiya kasan in kaga mata suna roƙon addu'a to su akai wakishiya ina fata ana fahimta damuwar su an yi musu kishi amma ita wacce kuma ta miƙe kafa tana morewa so abu na biyu kar ki damu doki ne na namiji in mutum ya sai sabuwar mota zai ta dokin ta in ya sabuwar riga zai ta doki to ba za a iya hana namiji doki akan amaryarsa ba dole zai ta rawar kai iya wautarsa iya rashin hankalin da zai ta yi muku da haka ki zuba masa ido ki ta hakuri da shi zai gama kakalewa yayi duk abin da zai wallahi zai dawo kanki matukar halinki yana da kyau matukar dabi'anki yana da kyau karki damu ki kwantar da hankalinki ki kai zuciyarki nesa kuma insha Allah Allah zai karbi addu'ar mu akan mijinki Allah ya sa ya dawo ya cigaba da kyautata miki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace mahaifinsu ya rasu kuma ma'aikacin gwamnati ne kimanin wata hudu da ya wuce amin to dama yayinsu ne yake karbo kudin pension sa to yanzu duk da rasuwar tasa bayan wata hudun an ci gaba da tura wannan kudin yayin yana ci gaba yana karbo musu suka ce wai saboda wannan matsin rayuwa da ake ciki suna amfani da kudin to shine suke tambaya ya halaccin wannan kudi
to magana gaskiya kudin pansho dai gwamnati tana bada shi ne ga rayuwa ba mata ce ba ko
kware ku
yauwa to duk mutumin da ya riga ya mutu to kwabo daya kuka bari aka ci gaba da karba kun cutar da mamacin ku kuma kun ci haram haramun ne ba halal bane rayuwa kudin nan na Najeriya ne namu ne gaba daya kowa yana cikin matsi, kowa yana cikin rayuwa. Dan haka wannan kunci bai halatta muku ku je ku ci gaba da kudin karban kudin da ubanku bai cancance shi ba. Ka gaya wa yayanku babba ya daina karban kudin pension nan tunda ubanku ya mutu. In bai daina ba ka je kai reportin a ma'aikatar ka ce wannan dattijan fa ya rasu. Daga nan zuwa shekara kaza ya rasu ko wata kaza ya rasu. Muna neman gwamnati ta yafe mana. Haza wassalam. Amma wannan kudi da kuke karba na pension babanku bayan ya riga ya mutu haramun ne, la yajuz. Kuma ku taimaki ubanku ya kamata da sunansa da account ɗinsa kuna tura masa kudin haram ba. Kuna cinyewa. Ku ba masallaci ku gina mai ba makaranta ba, to kudin da mun ba nasa bane. Tunda a ka'ida ta gwamnati idan ka mutu kudin ba naka bane. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce tana shayar da yaro yanzu azumin nan da zai zo zai kai wata 6. Shine take tambaya za ta yi azumi ko ba za ta yi ba.
Za ta yi mana azumi in dai za ta iya ta yi azumin ta. In ba za ta iya ba ta sha bayan ta gama shayar da shi yayi kwari kuma tarama. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai me hukuncin iyayen da suke cewa yaransu su yi hakuri da su zauna da mijin da ba ruwansu da shi. Tace ko gaisuwa ba ta hada ta da mijin. Tace ba ma a garin nan yake ba, sai ya dade ya manta da su bai zo ba. Amma a haka wai sai su ce wai ta yi hakuri ita jarrabawan ta kenan.
Su iyaye yawanci babban damuwar su wasu iyayen daman kamar neman kai ake da su. Na ɗaya kenan. Abu na biyu tsoron talauci da tsoron matsin rayuwa. Suna ganin in kika kashe auren kika dawo ciyar da ke da ƴaƴanki ma wahala ne. Abu na uku wasu suna ganin aibu ne a ce ƴar su auren ta ya mutu. Abu na hudu rashin damuwa wasu kuma da iyayen nasu basu ma damu da su ba gaskiya. Duk mijin da bai damu da ke ba baya zama a inda kike, baya kulawa, baya kaza. In kin nemi ya sauke miki ba ke laifi ba ki saba Allah ba. Kuma iyaye fa ya kamata ku sani ba ku da wani dalilin da yace ku dauki ƴar ku ana musguna mata, ana cutar da ita, ana zaluntar ta, ana shiga hakinta ku murkushe ƴa ku ce wai ta hakuri ta hakuri. Wallahi ba ku da hujja, ba ku da dalili. Akwai abin da ana iya yin hakuri akan shi, wannan normal an riga an sani. Akwai abin da in ya wuce hankali kuna daure gindi ne wa mutumin banza ya ta iskancin sa kuran ya tafi ya zubar da ya kamar ba aurenta yake yi ba, ya tashar holiyarsa da iskancinsa a can inda yake, ya bar hakkin aure, ya bar ƴaƴansa, ya ba wannan. Kuma wai ai magana wai ce wai hakuri a ci gaba da zama, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa me hukuncin yin sallah a jirgi, kana zaune idan lokacin sallah yayi tafiyar ne tace da nisa sosai.
Ya halatta malamai sun bada fatawa, an tambayi lajnatu da'ima da sauran malamai, Sheikh Usaimin, Sheikh Bin Bas rahmatullahi alaihim da sauran malamai sun ce ya halatta yi as-salatu fi dha'ira, yin sallah a cikin jirgi kan mutum. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, mutum zai zauna ne yana zaune yana yin sallah, ya halatta. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa me hukuncin wacce ta haihu ba tare da miji ba zuwa tai aka sa mata dan a cikin ta, kuma ba ta da aure, kuma ba taimako ta yi ba, dan nata ne. Tace kawarta ce take ta je za ta yi, shine take tambaya me hukuncin.
Kuma dan nata ne, wace magana dan nata? Ban gane ba.
Ba ta da aure.
To ai ka ce ba ta da aure.
Eh.
Ka ce an sa mata dan, kuma ka ce dan nata ne.
A matsayin ba taimako ta yi ba, wasu ne maybe ba sa iya haihuwa. Ita ce ta je ba ta da aure. Sai ta ji aka sa mata kwanwani kamar kai suke cewa ne,
wannan ta bane ke.
Eh, to shine take tambaya.
Almuhim dai haramun ne, haramun ne wannan. Bani sunan shi wannan waye artificial domination suke cewa ko mene wannan dai, wannan dai zuwa ake da dauko maniyin wance da maniyin wani a sa a cikin wani wance, haramun ne. La yajuz, kamar yadda malamai na duniya suka yi zama suka bada fatawa akan wannan. Amma akwai wanda ya halatta, ina fata ana fahimta, akwai wanda ya halatta a cire maniyinta, a cire maniyin namijin a sa shi a kwalba idan ya kai wani lokaci. Ha? In ya kai wani lokaci sai a dawo da shi, wannan ya halatta. Amma wata aje a ɗauki maniyin wani namiji a zo a sa mata, haram ne wannan, dan zina ne, haramun ne, la yajuz. Allah ya sauki.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa dani ya ba wai mahaifiyarsa kuɗi ta ba wa wata 'yar uwarsa, to amma kuma ita sai ta rage kudin ta dibi rabi ta bayar wai saboda bai gama sauke hakkin sa da yake kanta ba
to in haka ne bai gama saukewa ba tana bin sabashin wani abu na dalil na larura ba laifi anta maluka li abika da kai da ba da kai da dukiyanka da mun nan babanka ne amma gaskiya nan bai kamata ba ba dabi'a ce mai kyau ba iyaye yaya su ba ku wani abu su je ku yi ba ni sunan shi ku je kuna tasarrufi da shi akwai hadari akwai shubha a ciki kuma kaga halin mutane to yaushe zai wadatar da ita ga masa sauki hakkin nata kowa ma zai ce dan sa bai ga masa sauki mai ba dan haka wannan an ba ta dama za a bude mata kofa ne ta yi ta satar kudi kurin ba daidai bane gaskiya kawai an baki kudi 100 ki je ki kai 100 hajiya idan kika dawo kici to ka karo min kaza ni kuma abu kaza bai ishe ni ba yanzu iyayen yanzu wannan zamani da wada halin da ake ciki waye sai wadatar da iyayensa da abin da suke so gaba ɗaya kai ka isa kowa sai dai dan kwatanta ne kawai ka dan jarraba wallahi alam to haji yake daina daukan kudin danki kina cinyewa ki ce wai na danki ne ba daidai bane ya baki ki bayar wannan har inci ne bai halatta ba bai kamata ba ko kuma yaya ku ji tsoron Allah ku ringa taimakon iyayenku ku tarrafa ku ringa taimaka musu kuma haji ya kamata ki sani shi ai ya girmama ki tunda ya baki ki bayar in ya ga dama zai iya ba wata baki mata bayar in ya ga dama zai iya bayarwa da kanshi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a gurin mijin su tunda ya karo aure sai ya fito da wasu dabi'u sai ya dinga zuwa dakin dayar yana wuni ita kai abin da yake kawo shi dakin ta sai dai bacci ko kuma cin abinci shine take cewa tun tana biye masa yanzu ta daina bashi hakkin sa na aure ma tana kaurace masa shine take tambaya ta yi laifi akan abin da ta yi
wannan zalunci ne abin da mijin ke yake ba daidai bane idan harkin hana shakin sa na aure din in dan ya gyara ne kina tsammanin zai gyara ba laifi bane kin tarbiyantar da shi dan ya gyara ne to amma ki sani cewa idan har laifi yake haka abin da yake laifi ne ba daidai bane to ke kuma shi ma ke ma hana shakin sa ke ma laifi ne to yayi laifi ke ma kin yi laifi so kin ga kin saba wa Allah shi ma ya saba wa Allah amma in kin san hana shi din zai sa ya gyara to nan babu laifi in an tarbiyantar da shi akan haka ya ji haushi dan ya gyara wannan ba laifi bane amma kuma ya cutar da ke a can kuma ke ma kin zo kina cutar da shi ba daidai bane wallahi alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba yake cewa wai mai hukuncin mai aikata laifi idan ya gama aikatawa sai ya tuba amma daga baya kuma sai ya kara aikata wannan zunuba
wannan izgilanci ne da addini da rashin kulawa mutum yayi abu tuban dan muzuru kenan wanda mai alari yayi magana akan wannan kada mutum ya tuba ya koma ya zama yana wasa kenan da Allah da shari'ar Allah amma ana jin tsoron kamar da malamai suke cewa mai irin wannan dabiyar wata rana sai ya koma sai mutu akan wannan mummunan laifin Allah ya rike shi kuma ya hana shi kuma ya tuba dan haka kuskure ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda ba za ku yi kome ku koma kan laifin ba Allah ya hana haka haramun ne na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai mai hukuncin matar da ta tafi Saudiya tana da aure ta tafi tai shekara 3 har zuwa 5 ma amma ta ce wai da yardan mijinta to wai sun ji wani malami ya ce ba aure fa shine take tambaya wai yanzu mijin nata ya sake ta ne ta ci gaba da zama daga baya bai in ta da a sake aure
to in dai da izinin mijinta ta tafi da mun auren ba yana hannunsa ba shi ga dama ya bar wata kila talauci ne da me su wata kila yana so ta dan daga mai kafa ne zai kara aure ba ta hutun shekara 5 ko shekara kaza da aure yana nan ba abin da ya samu aure tunda bai ce ya sake ta ba karki kuskura a kashe miki aure amma ki dawo gida ya isa haka zaman Saudiyan ya isa dan abin da kika tara ya isa haka
ai ta ce ba ta
abin mamaki
kudin wacce ta
ai ba za ta biya ba dama yanzu wacce ta tafi Saudiya aka kai ta kudin ai sai ta shekara 10 an bace sabu ta biya ba ai zaman bauta suke yi zaman wahala ne agent din nan kudin su suke karba ya isa miliyoyi suke ninninka musu kuma ke yanzu banda ma abin nan dinki ba da shi kan ni fa ba ma ita ne na dawo ba mijin ne su ka tura matar ka Saudiya kana zaune a Najeriya kai ta gumi wannan wani irin mutum ne wannan shekara 5 aure akwai shi tunda dai bai ba ni sunan shi tunda dai bai ci ya saki ki ba akwai aure amma ki dawo gida wannan shi yafi miki alkhairi ko ya tura miki sauran kudin ki je ki dawo kaga shekara biyar mallam bata ga mai biya ba sai yaushe kuma tsiyar su in sun tafi ko hutu ba sa zuwa kuma shi ma yanzu ka bai taba zuwa ba ko umra abu da ya lalace Allah sai wake kawai na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa matar da ya aura ce bayan sun yi aure wai sai samu labarin ta taba zubar da ciki sai ya tambaye ta hakan ya taba faruwa sai ta ce eh amma hakan ya taba faruwa to shine shi wai yanzu baya samun nutsuwa a tattare da ita yake tunanin zai yi wa iyayenta magana amma dai yace bari ya nemi shawaran mallam
to gaskiya dai tunda ta taba zubar da ciki ka abun ba dadi to amma mallam ta yi laifi ne ta tuba kai hakuri ka rike ta haka ta taba kaga ta ji tsoron Allah ta gaya ma ta yi laifi ta tuba ka dauka mai laifi ce ta tuba kai ma zaka iya yin laifi ka tuba maza nawa da sun yi zina amma da suka yi aure sai suka daina yi dan ka ci gaba da rike matarka ka kyautata mata Allah zai baka lada kai hakuri ka hakurkwantar da zuciyarka ga da karo wata in ka samu dama dan ka rinka dan samun balance ni shine shawara ta a gare ka kai mata hakuri kai mata afuwa in kuma ka ga ba zaka iya sauke mata hakkin ta ba kai abu ya gagara to ka sallame ta ka bata hakuri wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa kamar irin tambaya kusan dazuce shi ita da mijinta ne suka je asibiti aka ce shi mijin ba zai iya haihuwa ba wai sai dai a samu kwayoyin halittar wani namijin a sa mata shi kwata kwata yana da matsala ba zai iya haihuwa ba shine suke tambaya hakan ya halatta
haramun ne bai da bambanci da zina a ji a dauko kayan halittar wani a sa matarka ai ba danka bane haramun ne dole sai kai fuka hakura mana Allah bai baka ba sai kai hakuri watakila Allah ya maka tanadi aljanna na'am
mai tambayar nan yake take cewa shin mace wacce take haila za ta iya shiga masallaci dan sauraron hudu ba
za ta iya shiga masallaci ba za ta zauna a masallaci ba al-muksu fil masjid ta tsaya a wajen masallaci ta saurari hudu ban ba sai ta shiga ciki ba wallahi alam
mai tambaya ta gaba yake cewa ya tashi daga bacci sai ya ga mani to amma kuma bai shi ya ce bai yi ba tare da mafarki bai yi wani mafarki ba ko wani abu shine yake tambaya zai yi wankan janaba sannan tambayar shi ta biyu yake cewa ya zo zai yi wankan janaba sai ya fara yi da sabulu da soso sai bayan ya gama sai ya tuna bai yi wankan janaba ba yake tambaya ya zai
to wanda ya tashi ya gama ni a jikinsa kenan yayi mafarki zai kai zaka yi wanka akwai wanka a kanka sai ka duba sai ka je ka batsa ruwa ka duba kuma sallar ka ta karshe baccinka na karshe da kuma sallar da kai kenan kai sallah babu tsarki a tattare da kai sai kai wanka ka rama sallolin wanka da sabulu baya karye wankan janaba wanka da sabulu baya karye wankan janaba sabulu muzil ne mai tsafta ne tsaftacewa yake kurin in dai akwai niyya to wankan yayi in akwai niyya to amma in dai baka yi niyyar wankan janaban ba kai kai wankan sabulu ne to kuma wankan ka bai ba sai ka nemo farin ruwa ka dada watsawa shikenan wankan ka yayi wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan yake tambaya yace shi dai matarsa ne idan sun zo alaka aure baya iya kawowa yace wai sai ya fito da gaban sa yayi wasa da shi sannan idan ya kusa kawowa sannan ya koma shine yake tambaya hakan ya halatta
to baka da lafiya dai sai ka je ka nemi magani baka da lafiya ka je ka nemi magani yawa dan shi kansa mutun ya ta wasa da gaban nasa kaga isimna'i kenan ai to ya kamata dai ka je ka nemi ba ni sunan shi ka je ka nemi magani amma hakan ba haramun ka aikata ba tunda dai kana tare da iyalinka ne wallahi ta'ala alam
tambaya ta kusa da karshe yake cewa wai menene hukuncin sahihancin azumin nisfu sha'ban
to azumi dai an ce abinda yazo a cikin sahihi riwaya manzo Allah yana yawaita yin azumi a cikin wannan wata na sha'ban kamar yadda nana Aisha ta rawaito an so ba wai sai iya nufin sha'ban ba kadai duk watan a azumce shi amma a kebance shi sai shi kadai to wannan kuma kaga akwai maganganun malamai akai wasu suna karfafa wasu kuma suna ainihin wato suka amma dai abin da yazo a sunna mutum yana so ya kubuta daga dukkan sabani ya yawaita yin azumi a cikin wannan wata na Sha'ban. Allah ya karba ayyukan mu, Allah ya ba mu nasara da dacewa.
Yau mai tambaya ta karshe tace kwanan ta 60 da haihuwa, amma har yanzu jini bai dauke ba. Idan ya dauke da fara bayan sati daya ya dauke har ta ci gaba da sallah sai ya ƙara dawowa, sai ta dinga ganin shi a jikin pants ɗinta, ta dinga ganin shi wani brown brown, to da akai kwana 50 sai ya ƙara dawowa. Yanzu dai an kai har 60 bai dauke ba.
Ba jinin haihuwa bane ba, jini ne na rashin lafiya. Kuma brown brown ai kaga ba haka jinin haihuwa yake ba, kaga yana nuna alamar ta tsarkake ne. Da haka da yayi kwana 40 kawai ki wankan ki ci gaba da sallah, yayi kwana 40 ki wankan ki ci gaba da sallah. Wallahu ta'ala alam.
To masu sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin. Muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye. Akwai Usman Abdullah Usman, akwai kuma Salis Muhammad, akwai Ahmad Muhammad Gidado, sannan masu turo da tambayoyi za su iya turowa ta cikin group na WhatsApp da ake da shi, sannan za su iya turowa kai tsaye ta wannan shafi na TikTok na Dr. Abdullah Usman Gadanƙaya, sannan za su iya turowa ta Al Ansar Media shima a TikTok directly, sannan za su iya turowa kai tsaye akan profile ɗina Engineer Abdullahi Adamu Musa. To akramaka Allah sai masu addu'o'i da masu sauraron mu kai tsaye su ma suna cewa a sasa addu'a da kuma dai halin da kasa ake ciki.
To muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala halin da ɗan uwa suke ciki na buƙatan addu'o'i, Allah ka biya kowa buƙatar sa. Duk wanda yake tare da mu wannan shiri yana tafe da mu, Allah ka biya mai buƙatar sa. Da wanda ya aiko da wanda bai aiko ba, ya Allah duk wanda yake da larura ka yayi masa, wanda yake da rashin lafiya ka yayi masa. Allah ka ba mu lafiya da zamu bauta maka, ka ba mu abin da zamu ci, ka ba mu abin da zamu sha, ka ba mu abin da zamu sutura kanmu. Allah karfa mana asiri da mu da iyalan mu da mu da ƴan uwan mu, ka zaunar da mu lafiya a ƙasar mu, ka kwantar mana da hankali. Duk abin da zai bakanta mana Allah karba mu da shi, ka ba mu kuma alkhairi, ka amfana da mu, ka raba mu da bacin rai, ka raba mu da bakin ciki, ka raba mu cututtuka, ka raba mu da hasara, ka raba mu da gobara, ka raba mu da dukkan bala'i a rayuwa. Allah kare mu. Halin da wannan ƙasa take ciki a Najeriya, wannan ƙasa Najeriya, Allah ka yayi mana. Allah kai kadai muke roƙa, kuma kai kadai muke neman taimakon ka, ba wanda ya isa yayi mana wannan ɗabi'a ko wannan hali in ba kai ba. Ashe dai kuna gani abubuwa sun yi tsanani har ta kai ga ana ta zanga-zanga, mutane sun samu canjin rayuwa ba daɗi. Muna fatan gwamnati ta yi amfani da wannan dama ta gyara abin da ake zarginta da shi, abin da za ta iya gyarawa ta gyara. A buɗe wa mutane hanyoyin samun abinci, yunwa ce ta shigo ƙasa da tsada da fatara, so kuma bodoji a rufe suke, a buɗe a kawo abinci. Akwai abinci a ƙasashe, a kawo abinci. Mun sha faɗa muna maimaitawa, gwamnati ta sa tsaro a bodoji, ta sa tsaro, ta sa tsaro, ta buɗe a ba mutane abinci. Land borders a buɗe, a buɗe a ba mutane abinci. Amma kun rufe border, kun ce ayi haƙuri, a ƙasa babu abinci, tsada ta yi yawa, fatara ta yi yawa. In an ba da shawara a rinka ɗauka, a sauƙaƙa. Kuma sanannen abu ne malam, ana sauyin abinci tsakanin ƙasa da ƙasa. Wannan tun lokacin Sardauna, lokacin Suwaye, duk masu mulkin Najeriya ba aibu bane, duk duniya da ka sani, har America da ka sani, akwai abin da take karɓa, abin da ba take bayarwa. Da haka tunda ba mu da shi, mu ba da abin da muke da shi a kawo mana. Muna da kayayyaki da muke da shi, mu tura su ƙasashen waje, mu kuma mu ce ku kawo mana, ba wani aibu a ciki. To ni sai ka kasa gane me hikimar a ciki. Mutane suna ta mutuwa da yunwa, mutane suna cikin matsi, suna cikin wahala. Ku kuma tunda kuna cikin wadata, kuna cikin rufin asirinku, zaman lafiyan ƙasar nan shi yafi komai wallahi. Zaman lafiyan ƙasar nan shi yafi komai. Muna kira ga jami'an tsaro a ba wa gwamnati shawara fa. Kar a je a jawo wani abin da zai kawo tashin hankali. Yunwa masifa ce. Mai jin yunwa baya daukan control. Wanda bai ci abinci ba baya jin magana, baya ganewa. Wanda ya je kasuwa ya gagara sayan abu, ƴan kasuwa kuka, talakawa kuka, kowa kuka. Ya kamata a yi kokari a sassauta. Mun sani duk duniya ko ina ana tsada, amma a sassauta, a sassauta. Allah ka sassauta mana, Allah ka sassauta mana, Allah ka sa shugabannin namu su zama masu tausayi, masu jin kai masu sani ya kamata mu ya Allah ka sa wannan abun karshen sa kenan wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam.